Ya Allah da roƙa, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka baiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Biyo bayan yawan cin zarafin ƙananan yara da iyaye ke yi da yake neman ya zama ruwan dare a Najeriya, shirin domin iyali ya gayyaci biyu daga cikin fitattun 'yan fafutukar kare haƙƙoƙin mata a Najeriya domin neman hanyar shawo kan wannan mummunar ɗabi'a. A yau shirin ya karɓi baƙuncin Hajiya Saudatu Shehu Madi, babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙoƙin mata da aka fi sani da suna Rafa, da kuma Madam Helen Bako, shugabar ƙungiyar mata masu yaƙi da tashin hankali a Najeriya, Nigerian Women Against Violence, kuma ƙwararra a fannin kula da jin daɗi da walwala al'umma a nan Amurka. Hajiya Saudatu ta fara da yin tsokaci a kan batun nan da muka shafe makonni huɗu muna gabatarwa, da ya shafi ɓata waɗansu ƙananan yara a garin Kaduna da ake zargin mahaifinsu da aikatawa.
To, na farko dai abin da mutum zai ce shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato, abin ya kai wani matsayi na dole mu koma wurin Allah mu nemi taimakon shi, saboda a da dai muna jin al'amarin cewa kaman wani kanin uba ko wani haka dai ɗan uwa ko shaƙiƙi ko kuma na nesa yakan iya koyi taɓe wa 'yar ɗan uwa ko kuma ƙanwa ko wani abu, amma mahaifi gaskiya ba abu ne da muke ji da yawa kaman yanzu da muke jin shi ba. Mai yiwuwa kuma abin da za su fahimta shi ne cewa a daɗin babu kafafen yaɗa labarai, kuma daɗin in an yi kunya kan hana a yi magana, kuma daɗin in ma an yi magana sai a zo a yi rufa a ci gaba da wani abu a rufe wannan don kar ya zamanto abin kunya wa gidaje da abin ya faru. To, yanzu kuma abubuwa sun canza, waɗanda ake ma wannan al'amari sun samu mujiyoyi suna magana, sun samu ƙungiyoyi irin namu suna taimaka musu, sun samu kafafen watsa labarai suna taimaka musu wurin ɗaga muryar abin da aka yi musu. Ita kanta gwamnati, hukumominta suna iya ƙoƙarinsu, kuma akwai wurare da aka keɓe da suke iya su je kamar su social welfare ana zuwa mu a nan Najeriya. To, wannan shi ya sa abin ake ganin kamar ya asasa ya yi yawa, amma dama wannan ɓanna ce wadda har a cikin dokokin ƙasarmu, cikin penal code da kuma criminal code, akwai hukunci na jihohi ba wanda na ƙasa baki ɗaya ba. Akwai wannan laifi wanda ake ce na excess, wato bannai cikin gida kamar za a ce. Wannan shi ya sa za ki ga cewa ba wai sabon abu ba ne, da tunda har doka an yi tsanadin dokar wanda ya yi wannan abu ga abin da za a yi mishi.
To, Hajiya, menene ya sa kike ganin wannan lamarin ke ƙaruwa?
Gaskiya, Grace, ni ba zan iya ce miki ga takamai mai bayanin me yasa ya ƙaru ba, sai in ce miki na ɗaya, tsoron Allah ya yi nisa a zukatanmu, kuma wasu iyayen ana cewa wani abu suke nema na duniya da irin wannan al'amari, amma kuma da ƴaƴansu na cikin su shi ne mutum ya hankalin mutum ba zai karɓa ba. Me kuma za a yi shi ne na ɗaya dai, kamar yadda kowa yake faɗa kullum, mu koma wurin Allah, mu ji tsoron Allah. Wannan ɓanna ce wadda in wani ya maka ita, duk abin da kai mishi za a ce ka yi biri to ya kuma kai za ka yi wa kanka ita. Na biyu kuma, su hukumomin da abin ya shafa, kamar na farko inda mace za su zo ta kai kukan cewa an mata wannan abu ko an matsiye ta wannan abu, idan ya zo mahaifin ƴaƴan ne, za ta rasa yadda za ta je ce maganan nan. Ko yanzu ita wannan da kike magana, ai inda in ka saurare ta sosai sai ka ga kamar cewa kila da bai mata garaje ba, mai yiwuwa ma da ba wanda zai taɓa jin magana, saboda wannan abubuwa na faɗa na baya zai zama mata abin kunya, ayyanta za su shiga wani hali da makamancin irin waɗannan tunani-tunani da za su iya zowa mata. To, in ita hukuma ta zo tana da kafofinta inda mace za ta je ta kai kukanta, za a saurare ta. In wani abu ne na tsawatawa ko kuma na yanke hukunci, a yanke hukuncin da ya kamata kuma cikin lokaci, to za ki ga cewa abin za a samu sauƙi. Amma yau wannan ya yi an tsale, gobe wancan ya yi an shiga wani ruɗanin wata maganar daban, har abin yanzu ya zama mun ko yaran ko kuma ita kanta uwa ko kuma wani ɗan uwa ma da abin ya shafa, ya zai yi mishi wani abu na ha'ula'i.
Yawa, to, Madam Helen, kina ganin rashin dokoki ko kuma hukunci ne yasa waɗannan ɗabi'u suke ƙara ta'azzara?
Ni na gani akwai abubuwa da dama da yake kawo wannan damuwa a cikin zamani da muka samu kanmu. Na farko, akwai rashin hukunci. Idan akwai kotu, idan kotun kasa bata ɗaukaka kuma ta karfafa ta gani lalle in kama mutane irin masu abu haka a ba su hukunci ba, to kowa mutane ba za su mai da hankali su bi doka ba. Sun ga na farko babban abu shine kotu. Idan an kai ɗaukaka kara, ya kamata su judges dinmu su gani lalle in a yi punishing ko kuwa a kulle wayannan mutane da suke aikata wannan laifi. Na farko kenan. Na biyu kuma, ina ganin social welfare system namu na gida ya kamata a gyara shi. Kamar yadda Hajiya ta yi magana, maman nan da ta san cewa ga abin da yake faruwa da ƴaƴanta. Kin ga nan welfare system suna da number 800 number, wato number telephone inda mutum zai kira daga ko ina. Za ka ɗaukaka kara ga ce ga abin da yake faruwa, ba dole ka ba da sunanka ba. Kajin zai hana sauran mutane jin tsoro reporting irin abin da yake faruwa. Na uku, abin da ya sa wannan zancen fyaɗi na yara har ana samun iyaye suna lalata yaransu, wannan abu da ake kira internet ya kawo damuwa sosai, ko ba gida kawai ba, a nan kotunan da maza sun sa kansu kallo. Yayin da sun shiga kallon wayannan pornography, akwai cases da dama inda suna lalata ba da sauran mata a waje kawai ba, har da yara. To kin ga wayannan abubuwa uku shine yana kawo damuwa a society yanzu. Kuma akwai rashin ɗaukaka maybe dangantaka tsakanin yara da iyayensu. A da za ki gani family suna nan an san abin da ke faruwa, amma yanzu kamar yadda Hajiya ta faɗa wani lokaci iyaye sun mai da hankali kan neman kayan duniya ko aiki, ba kula da abin da yake faruwa da yara, ba a sadi da yara a ji menene. Ba wai ina ba da lihima a maman nan da yadda ya sa ba ta san abin da ke faruwa da yaranta da wuri ba, ba laifin ke ba ta ba, amma akwai wannan dalili. Iyaye ba su kula sosai da abin da ke faruwa da yara, ba su ba ma yara zarafi su gaya musu cewa yara su gaya musu damuwansu. To akwai wannan babban laifi da yake faruwa a wurin iyaye a zamanin da muka samu kanmu. To ni a gani na idan welfare system na Najeriya ba ban ce dole ya zama daidai kamar na America ba, amma in an yi setting welfare system inda akwai phone number da mutane sun sani, a faɗakar da mutane idan akwai wani damuwa da ba dole sai iyayen ba ma, maman nan za ta iya zuwa wurin wata ta gaya mata damuwa na, matan da ta gaya mata damuwan za ta iya kiran welfare system ta yi reporting ta ce musu a wannan gida fa akwai damuwa. Social worker za su iya zuwa bincike. Kuma wani abu, police department da muke da su, polisawa da muke da su yanzu ba fitar da doka kamar yadda aka fitar da shi a nan. Police in an kai maka kara cewa ga abin da yake faruwa musamman ga yara, suna da haƙƙin su je su bincika wannan abin da ke faruwa. Su ne na farko da mutane ya kamata su ɗaukaka kara. To in system dinmu bata canja ba, ta koya ma polisawa a nan, kin ga ba police kawai ba ma, ta koya ma likitoci, ta koya ma mallamai, akwai wanda ana kiransu mandated reporters, wato wanda ya zama dole in ka ji labarin cewa ana fiyaɗin yaro ko kuwa ana cin zarafin yaro, idan baka report ma social welfare ba za a hukunta ka. Idan an bincika an tara ta ji labari amma kai baka je kai reporting wannan case ma social welfare ba, sai an karfafa mutane an kuma faɗakar da mutane.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Madi da kuma Madam Helen Bako, sai kuma Tubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu muke.